Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Sulemaniya da ce tare da Babu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 15 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Baba, Babu kanin labarai.
Domin ta fadar White House ta ce shugaba Joe Biden zai gana kai tsaye a wata tattaunawa ta gaskiya da takwarinsa na kasar China yayin wani taron shugabannin biyu ta yanar gizo da yammacin jiya Litinin. A jiya Litinin, shugaban hukumar ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya ware $40 billion domin taimakawa fararen hula a Habasha da kayan jinkai yayin da ake fama da tashin hankali da fari a kasar. Kada shugaban Amurka Joe Biden ya rataba hannu akan wani aikin gine-gine a fadin Amurka da zai lakume $1 trillion guda, inda za a gyara hanyoyi daga jauji da suka lalace, kada a inganta aikin jirgin kasa a fadar da sufurin jama'a, a kuma inganta sha'anin yanar gizo a kasar.
Madalla kanin labaran kenan. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a ci gaba da ziyarar aikin da yake gudanarwa a jamhuriyar Niger, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya zanta da shugaban kasar Muhammad Bazoum. Za kuma ku ji cewa a Najeriya wasu al'ummomi a jihar Bauchi sun bayyana ra'ayoyinsu biyo bayan da masarautar Bauchi ta tumɓuke masu masu sarautar garuruwan. Ana kuma ɗauke da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya kuma zai gabatar.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Fadar shugabar Amurka ta White House ta ce shugaba Joe Biden zai gana kai tsaye a wata tattaunawar gaskiya da takwarinsa da kasar China yayin wani taron shugabannin biyu ta yanar gizo da yammacin jiya Litinin, karon farko da aka shirya irin wannan taro tsakanin shugabannin biyu. Sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki ta ce kodayake Biden ya taba ganawa da shugaban Xi Jinping fuska da fuska yayin da dukkaninsu suke mataimakan shugaban kasa, amma Biden baya daukarsa a matsayin tsohon abokinsa. Sai dai ta ce tarihin shugabannin biyu na tabbatar da Biden zai iya fitowa karara ya tattauna da shugaban kasar da yake kallonta babbar abokiyar gaba. Ta kara da cewa shugaban na ganin zai iya tattaunawar gaskiya da shugaba Xi, tattaunawar da za su faɗa wa junansu gaskiya akan inda ake da damuwa ko fannin tsaro ko kuma na tattalin arziki ko ma batun haƙƙin bil'adama, duk za a yi su ne da yammacin jiya. A hali da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wani aikin gine-gine a fadin Amurka da zai lakume $1 trillion guda, inda za a gyara hanyoyi daga jauji da suka lalace, kana inganta aikin jirgin kasa a fadar da sufurin jama'a, a kuma inganta sha'anin yanar gizo wato internet. Yan majalisar dokoki da gwamnonin jihohi da masu rike da mukaban magajin gari a manyan biranen kasar na bangarorin Democrat da Republican sun kalli bukin rattaba hannun a wajen fadar White House a jiya da rana. Sanya hannu da Biden ya yi a kan ɗaya daga cikin manyan ƙudurorin da ya gabatar wa majalisar na zama wani abin da ba a saba gani ba a siyasar Washington wurin tabbatar da muhimman dokoki na bai ɗaya. Yan Republican 19 ne suka mara wa yan Democrat 50 suka tabbatar da wannan doka a majalisar dattawa, yayin da yan Republican 13 a majalisar wakilai suka ba da goyon bayansu, alhali ma wasu yan Democrat su 6 suka nuna adawa. Democrat da Republican za su iya yin aiki tare domin samun kyakkyawar sakamako, inji Biden, yana faɗa kafin ya sanya hannu akan dokar. Ya ce a yau mun tabbatar da wannan aikin, Amurka ta sake farfadowa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, shugaban hukumar ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya ce an ware $40 billion domin aikin taimakawa fararen hula a Habasha da kayan jinkai yayin da ake fama da tashin hankali da fari a kasar. A cewar sadarwar Majalisar Dinkin Duniyar, za a ware $25 million daga babban asusun gaggawa, kana ɗauki $15 million daga asusun kayan jinkai na Habasha. Za a yi amfani da kudaden a kuma kafa asusun aikin gaggawa a yankunan arewacin ƙasar, inda sojojin gwamnati da 'yan tawayen Tigiri suka yi ta gwamza yaƙi tsawon shekara guda. Kimanin mutanen Habasha $2,200,000 ne suka rasa matsugunansu, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Za a kuma yi amfani da wani bangare na kuɗin wurin taimakawa ƙoƙarin kawar da fari a kudancin Habasha. A wata sanarwa, Griffith ya ce miliyoyin 'yan Habasha suna cikin kuncin rayuwa yayin da aikin jin kai a kasar ke kara fuskantar matsaloli.
Ba da jimawa ba babu makeri zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a ci gaba da ziyarar aikin da yake gudanarwa a jamhuriyar Niger, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya zanta da shugaban kasar Muhammad Bazoum, inda suka tabo muhimman batutuwa da dama da suka shafi kasar da ma kasashen waje. A kashi na farko a wannan hira, Aliyu ya tuntube shi yadda yake kallon al'amuran shugabancin kasa bayan watanni 7 akan karagar mulki. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
To kamar yadda ka ga Aliyu, lalle ni ba bakon siyasa bane, kuma sha'anin gwamnati na saba tunda na rike matsayi na minista na kasashen waje cikin yanayin nan na shekaru 10 da suka gabata, kuma na yi zama minista na cikin gida. Hayo a ci wannan yanayi inda babban batu wanda aka haikula da su cikin matsayin nan bibino shi ne batun tsaro da irin matsalolin na wannan lokacin da kasanmu take fuskanta. Kenan aikin da muka saba yi tare da President Yusufu Muhammadu shi ne muka ci gaba da yin shi tare da abokaina na jam'iyyata da 'yan kawance daidai yadda muka saba yi. Yau ni ne a cikin wannan kujeran ta shugabancin ƙasa, kuma matsayin nan da na President Yusufu yana tare da shi yanzu nauyin abisana ne ya zama, kuma alhamdulillah duk fasaha da muke iya mu yi amfani da ita muna nan ga sarrafa ta daidai.
Yanzu a kowane kalubale da ake fuskanta a cikin watannin na takwas.
Kware ko ai ba sai na gaya maka ba, Alhaji Aliyu, babban kalubale namu yau shi ne kalubalen tsaro, kalancin tsaro, musamman tunda 'yan ta'adda sun sake salon nasu. A da abinda muka san su da shi shekaru kamar 7-6 haka da suka fara, su ba sa taba talaka, yanzu ba su da wani aiki sai kashe-kashe da kwace kwacen dabbobin talaka, amsa harashi a sunan zakat su barayi. To wannan abun sabo ne, kuma ka san kasanmu akwai faɗi, akwai jama'a, ga rashin hanyoyi. In ka zama shugaban ƙasa wanda Allah ya ɗora maka nauyin kare waɗannan mutanen, kuma ga kanan baka samu yanda kake so ba, lalle akwai ƙalubale mana.
Madalla masu sauraro, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka kenan kuka ji a hira ta musamman da shugaban kasar jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum. Har kuma ta har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga babu makeri da ƙarshen labarin duniya.
A jiya Litinin, Berlin babban birnin kasar Jamus ya karu da sauran jihohin kasar wurin takaita zuwa gidajen cin abinci da gidajen sinima da wuraren ajiyar kayan tarihi ga mutane da suka yi allura ko kuma suka farfado kwanan nan daga COVID-19 a wannan lokaci da sabuwar barkewar cutar ke karewa. Cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta kasar ta Robert Koch Institute ta faɗa a jiya Litinin cewa adadin sabuwar kamuwa da cutar tsakanin mutum 100,000 ya haura zuwa 303 a cikin kwanaki 7 da suka shuɗe, karin farko da ya zarce 300 tun lokacin da annobar ta ɓarke. Waɗannan alƙalumar na zuwa ne mako guda tun da aka samu ƙaruwar cutar 200 a cikin mutum 100,000. Kashi 67.5 cikin 100 na al'ummar Jamus kaɗai ne suka samu cikakken allurar rigakafi. Cutar mafi hadari ta Delta ta bazu cikin gaggawa tsakanin mutane da ba su yi allura ba a daidai wannan lokacin da aka cika sanyi, kada mutane na zama cikin gida. Majalisar Dokokin Jamus na shirin kada kuri'a a ranar Alhamis akan dokar COVID-19 da za ta takaita fitar jama'a da jami'u ukun da za su kafa sabuwar gwamnatin haɗaka ta ƙasar suka shirya. A ƙarshe, a jiya Litinin, alamu sun bayyana cewa ƙasar Belarus tana niyyar kawo ƙarshen da daɗin rikicinta da ƙasar Poland da ƙungiyar tarayyar Turai. Shugaban Belarus Alexander Lukashenko ya ce yana shirin mayar da kimanin 'yan gudun hijira 4,000 zuwa ƙasashensu waɗanda a halin yanzu suke zaune cikin tsananin sanyi a kan iyakar ƙasar da Poland. Ana nan ana aiki tukuru ta wannan fannin domin ciyo hankalinsu su yi haƙuri su koma gida. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na Belta yana ambato kalaman Lukashenko, amma kuma ya ƙara da cewa babu wanda yake so ya koma ƙasarsa. Ƙasashen Poland da Lithuania da kuma Latvia sun jibge sojoji akan iyakokinsu da Belarus domin hana bakin hauren da suka fito daga ƙasashen Iraki da Yamal da kuma Siriya da suke kokarin tsallaka iyakokin nasu. Ƙasashen na zargin Lukashenko da yin amfani da masu neman mafakan a matsayin makamin ramuwar gayya akan takunkuman da ƙungiyar tarayyar Turai ta kakaba wa Belarus saboda zaɓen da ƙasar ta yi a bara mai tattare da magudi. Gabaki ɗaya ana kallon zaɓen wanda aka tafka magudi.
Sheka Babu Makeri. To a Najeriya, wasu al'ummomi a jihar Bauchi sun bayyana ra'ayoyinsu biyo bayan da masarautar Bauchi ta tumɓuke masu masu sarautar garuruwan bisa zarginsu da hannu wajen bada mafakawa 'yan ta'adda da kuma goyon bayan ayyukan ta'addanci. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Abdulwahab da cikakken rahoton.
A yayin da wasu ke ganin hukuncin da aka ɗauka na cire masu sarautun daga kan mukaminsu bai dace ba, saboda an yi hanzari wajen aiwatar da hukuncin. Wasu ko cewa suka yi ya dace domin a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro.
Ra'ayina dai ranka rabe ya kamata da a ce hukuma ta yi saurin yanke hukunci da ya kamata a ce ta tsaya ta zurfafa bincike tukunna an gane yadda asali abin yake kafin nan sai a ɗauki mataki. Ana wa ra'ayin kenan.
Haka.
Saboda ta yi saurin yanke hukunci gaskiya inda so samu ya zurfafa bincike. Amma dai ranka rabe yana buƙatan a yi tsananin bincike tukunna. Ina ganin kamar yana da buƙatan dama da gwamnatin ta ɗan hankura. Zurfafa bincike duk yanda aka yi kagan aka kama mutum da laifi sai a ji daɗin bayyana shi wa duniya.
To a zahirin gaskiya hukuma ta yi gaskiya daidai, saboda babu ne za a yi a bar al'umma ko shugabanni wanda su ne iyayen al'umma kuma a ce suna aikata da wa'innan kura-kura kuma har baki da wasu baki ko kuma su kawo wasu mutane da a samu matsala a security. Kaga dole hukuma ta ɗauki mataki, in ba ta mataki ba abun ƙarshe ita kanta zai koma. Ina ya gani na hukuma ta yi daidai abin da ta yi, don in ba haka ba wai Bahaushe ya ce akan tauna aya akan tauna ɗaukowa ne.
To ganin cewar ana hasashen 'yan ta'adda sun kafa tungarsu da mai da dajin maɓoyarsu ba tare da fargaba ba, kan hakan na tuntuɓi kwamishina mai kula da ƙananan hukumomi na jihar Bauchi Honorable Nuhu Zaki domin sanin ko akwai matakai da aka ɗauka hukumance.
Wato ainihin security wato patrol team wanda ya zamanto suka yi operation, aka hada da akwai vigilante da kuma ainihin sojoji da 'yan sanda da kuma jirgin sama wanda aka yi operation a wannan guraren. Tun daga wannan lokaci ya sa aka samu sauki tunda an ba mu kyakkyawan information. To amma na Allah ya taimake mu tunda aka yi wannan an ka zo aka fatattake su daga wannan dajin.
Honorable Mahmud Hassan Tabla shine shugaban karamar hukumar Ningi wanda dajin Bura ke karkashinsa. Na tuntube shi ko akwai matakai don takalar 'yan ta'adda da ke dajin. Gabin da ya ce,
da muka samu labarin waɗannan miyagun mutane ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, mun sanar da gwamnatin jiha. Alhamdulillahi Allah ya saka wa mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ƙauren Bauchi da alheri. Daga faɗa ba a yi ƙasa a gwiwa ba, ya tura sojoji aƙalla sun kai mota 100 waɗanda suka je suka shiga ƙasar Bura, waɗanda suka shiga ta nan Jimi, suka fara daga wajen dajin mai kwangi suka je suka ritsa har wannan falgorar ɗin. Bayan sun shiga kuma jiragen sama na yaki suka dinga shiga suna lugudan wuta a cikin waɗannan dazuzzuka wanda har ga Allah tun daga wannan lokacin da aka yi wannan abun it was 2020 karshe zuwa fiscal 2021 din wallahi har yanzu ba taba samun wani lokaci da aka ce ga sun shinshirin do suna yin barazana ba
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
to a gaida Muhammad Abdulwahab da ya aika mana da wannan rahoto masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6625 duk ma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodiyar shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashinhausa.com yanzu sai ku dade gyara zama don ku saurare shirin saka mai wuya
saka mai wuya
to yanzu duk jam'iyyun nan Hassan da Usaini PDP da APC dan Jumma da dan Jummai Husaina da Hassana babu su da wani bambanci shin waye ne a cikin jam'iyyar APC wanda ma bai taba yin PDP ba su nawa ne saboda haka ba su da bambanci
jama'a barkanku da hutawa barkanku da sake sadon mu da ku a wannan shiri na tsaka mai ruwa wanda yau zai kawo muku kashi na karshe na muhawara da muka yi yan kwanaki muna sauraro game da abubuwan da suke jawo jam'iyyar adawa ta PDP rikita a cikin ta kafin mu ci gaba da shi wannan kashi na karshe bari mu ji wayannan ra'ayoyin tukuna
ni Adaumena Waziri ina so kai man adalci ai ka faɗi kawai mutane suka bar PDP ne ai APC ma akwai mutane suka batta sai ka ce yan siyasa daban-daban sun bar wannan jam'iyya sun koma washin jam'iyya na wannan jam'iyya sun koma wannan jam'iyya irin wannan haka muka samu kanmu a ciki a 2014 aka ce wanda suka tafi Allah ya taka ya raka taki gona muka zo abubuwa suka barbace har muka yi asarar mulki a yanzu ma jam'iyyun in aka samu jigon jam'iyya yace ya bar jam'iyya kuma jam'iyyar ba ta ga cewa wannan rauni ne gare ta ba to irin wannan su suke taruwa su kawo illoli da suke wanzuwa a cikin jam'iyyu a cikin demokradiya su gurgunta ita ma demokradiya da kanta a Najeriya
sunana Yusuf Lamido Chikaire ai al'adar siyasa da haka ba zai yiwu ba siyasa ba ta daurewa da yin ganin dama yadda ra'ayinka ya nuna maka ko yadda kake tunani ka kai kai komi duk ganganci duk kasada ba zai yiwu da haka ba a siyasa wanda yake so yayi haka duka shi ya jiyo kuma zai gani a kwarencin tuwansa amma dai mu ga jam'iyyar PDP in Allah da wannan abubuwa da aka yi a baya ba zai sake faruwa ba kuma jam'iyyar PDP ba wanda ya isa ya mallake ta ko ya ce wai shine sai yadda yake so za a yi jam'iyyar jama'a ce kowa ya zo za a bashi hakkinsa amma dai wanda ya cancanta shi muke bukata
kuma da lam to in kuna biye da mu a wannan tattaunawa din kun ji an taba batutuwa da yawa da suke janyo ita wannan jam'iyya ta adawa da PDP wato likita jam'iyyar da ta taba mulkin Najeriya shekarun baya har zuwa shekarar 2015 lokacin da APC suka kwace mata mulki to yanzu yan PDP suna ta ikirarin cewa sun shirya domin su sake kwato gaban mulkin a zaben shekarar 2023 gaskiya ne sun shirya din me yake tasirin ficewar wasu gononin PDP suka koma APC a shi zaben da yake akalla gononi uku sun fice daga cikin wannan PDP sun koma APC don kuma abin a ce kai za a tambaya waye PDP za ta tsaya da takara wa za ka ba ta shawara ta tsaya din tunda kuma shugaba Muhammadu Buhari baya cikin zaben shekarar 2023 wannan yana nufin kenan PDP za ta samu saukin cin zaben ko kuma dai har yanzu akwai matsala a gaban ta da wayannan batutuwa za mu karkare zan kuma gayyato muku Nasiru da Malikaya da bakin nasa injiniya Abubakar Galadima da Umar Sani Dekat su kamala mu da wannan mahawara amma da mai bismillah
to abin da yake damu mutane Umar Sani kamar yadda ya faru a 2015 wajen gwamnonin PDP biyar suka fita masu karfi masu yawan kuri'a suka sa jam'iyyar nan ta fadi zabe haka gashi nan ana tinkarar 2023 wasu gwamnonin na PDP yanzu an samu dai uku sun fita ana cewa akwai wasu ma tafiyar hanya irin wannan yana nuna da wuya PDP wani hasashen cewa za ta kai labari
akwai bambanci a wancan lokaci
gwamnonin da suka fita gwamnoni ne masu ƙarfi a jihazu kuma za su iya kawo ja. Misali Rabiu Musa Kunkuso, Aliyu Magatakaddawa Mako, akwai gwamnan jihar Baba Mai Mangwaro na Adamawa, akwai gwamnan jihar Kwara
Saraki.
Wanda Saraki ne ya sa shi su shida kuma hada Ameci. So kaga waɗannan gwamnoni ne masu ƙarfi wanda za su iya ba da wahala. Yanzu duk wanda yake gwamnan jihar Ebonyi ba zai iya yin komi ba ya hana PDP ci zaɓe a Ebonyi. Ina baka wannan misali domin wannan gwamnan da kake gani, gwamnan da ya sauka Elechi, Martins Elechi bai tare da shi kuma ba shi ya so ya zama gwamna ba. Yayi da bai ga nasara a PDP ba, yaje ya koma jam'iyyar Labour, yaje kuma ya goyi bayan wani, wannan kuma ya fadi a jihar. Saboda haka akwai jihohin da jam'iyyar PDP ne ko ya kai ko gwamna ya koma ya yi aikin banza, musamman Cross River. Kaga Cross River dinnan akwai manyan jigajigai da suke jam'iyyar PDP, akwai tsohon gwamna Donald Duke, akwai Liel Imoke, su ne suke da jam'iyyar PDP a wannan. Su suka sa shi wannan Ben Ayade din, kuma ba wani dan siyasa bane, professor ne a makaranta yana koyarwa. Saboda haka bai ma san ta yanda za a ake cin zabe ba, su suke taya shi cin zabe. Yanzu ne zai gane cewa akwai bambanci. In yana ganin zai iya kawo ma jam'iyyar APC wannan, to inda za a samu matsala daman shi ne zamfara.
Wato a kusa da ƙarshe, injiniya Abubakar Galadima, faɗa mana menene kake hangowa zai faru a zaben 2023 din nan, tunda ka ce da PDP da APC duka wasu sun rigaya sun yi abubuwan da ba za a sake yadda da su.
Wato Nasiru, ne abin da yake ban mamaki ƙarfin mantuwa naku na ƴan jarida. Ba kwa iya tuna baya, kuma shi na yadda da magana da Umar ya yi kashi 85%. Hujja shi ne ba yawan rumfuna shi ne kasuwa ba, ana zancen jama'a. PDP tana da gwamnoni 22 ko 24 a 2015 ta faɗi zaɓe. Me zai hana hakan yanzu ya auku? Dan in gwamna ya koma jam'iyya, gwamna nawa ne da zaka iya buga kirji ka rantsa da Qur'ani? In an yi zabe fi sabilillahi, gwamna nawa ne za su iya cin kujerar su? Ai abin da yasa ake wannan, su ma da suke komawa suna zaton cewa za a rubuta musu ƙuri'a ne. Shin rubuta ƙuri'an nan zai yi a 2023? To sanin gaibu sai Allah, muna jira magani.
Shike nan a ƙarshe, Umar Sani, yawancin PDP masu sharhi sai su ce abinda ya sa suke tunanin jam'iyyar za ta iya lashe zaɓe a 2023 lokacin shugaba Buhari ba zai yi takara ba, ya kammala wa'adinsa na biyu kenan. Wato ma'ana dama dalilin Buhari ne ya sa PDP ta fati zaɓe kuma ta sake rashin nasara a 2019. Yanzu tun da bayanan shi kenan ta samu dama da za ta iya kara sauran, wato kamar gajerar danga ce za a iya haurawa kawai a yi nasara.
Wadan ba hujja ba ne, musamman zan baka shi. Ka taɓa ganin tun da kake a Najeriya shugaba an ce idan ka fati zaɓe zaka rungumi wanda ya ci zaɓe? Ka ce a kai ba za ka faɗi ba, kai ne za ka ci zaɓe, kuma kai za ka yi congratulating kanka. Kaga ai ba ka da niyan faɗuwa, kowa ya san cewa ka riga ka yi tsari na dole ka ci. A 2019 kowa ya san cewa Buhari ya faɗi zaɓe, amma kuma ba zai yarda ya faɗi zaɓe ba, dan dole ne. To tunda yanzu babu wannan ƙarfin gwamnati da zai amfani da shi, kuma shi shugaban INEC ba zai ji tsoron shi ba, domin ba abin da zai iya mishi illa ya kore shi, kuma yana second tenure din shi ne na tafiya. Kaga ba wani fargaba. Saboda haka zai tsaya muna zato, kuma muna kyautar zato cewa zai tsaya aikin shi, saboda shi ma ya fitar da zargin ƴan Najeriya, ya nuna ma ƴan Najeriya ya san abin da yake, kuma zai aiki na gari, kuma ya aiki na gari. Wanda irin wannan ne Mahmud Jega, abin nan Tahir Jega
yi kokari ya kamanta amma wajen yi ya je kuskure. Assalamu alaikum.
To shikenan in sina babu galatima
ai ba za ka ce ka rufe babban sharhi ba
ai dama za ka yi sharhi wato abinda da wai da akwai wata kalubalantar ka da nake so nayi ne dan ba dan kai ta bayanai daga bayan mun dauka akan faifai ba da sun ce zan kunna ma abubuwa goma da ka fada kan shugaba Buhari na kirkinsa da nuna babu mutum irinsa gaba daya a duniya ma amma daga baya kai wasu abubuwan da su ma sun kusa kai kunnan doki da waɗanda ka fada da ma baka kamo na dadin ba fada mana kai ana tunanin duk wata tafiya da ka kai wanda yace ma duk abin da ka shiga baya yayin nasara
to
wai kai ne amma ma wani take kaiwo mai kan bari ne
to ai kaga shi wanda ya wannan magana kila yana da gaskiya ko sun yi shawara da Ubangiji ko yana karanta Lauhul Mahfuz ya gani a rubuce ai ni da abin da zan ce shine abu ɗaya ne mai sauki dan Allah dan Annabi ɗan uwanka malamai shehin nan irinka na Sheikh Nasiru dan Allah dan Annabi ka gaya musu su janye jiki daga harkar siyasa domin suna shiga hurmi wanda ba nasu ba har su je su yi sabo na Ubangiji ba su san mutum ba su yi masa sharri ba su san mutum ba su ce dan wuta ne Allah ko yace shi kada ya barwa kansa sanin gaibu yanzu sun faffadi maganganu da yawa akan waɗansu mutane a wannan gwamnati duk abubuwan nan sun zo ya zamana ba haka ba suna jin kunyan ma shiga jama'a suna jin basu da sun san yadda darajar su ta zube malamai na Krista da na musulmi gabaki daya da wallahi tallahi basu shiga harkar siyasa ba mu abinda muke bukata a gun dukkan shugabannin addinai na Najeriya shi yi wa kasar nan addu'a su yi wa kasar nan fatan alheri su yi wa kasar nan addu'a na a samu zaman lafiya su yi wa kasar nan addu'a na Allah ya shirye shugabanninmu su ji tausayin talakawa ba su kwashe musu kuɗi mu kasa zaman lafiya ba wannan shi ya kamata shugabanninmu na addini su sa kai ba su je su karbi kuɗin ƴan siyasa su zama kanzaginsu suna maganganu wanda ba shi ba
injiniya Abubakar Galadima da malam Umar Sani mun gode kwarai da gaske waɗanda dukan ku kun yi aiki tukuru ga jam'iyyar PDP gabanin zaben shekara ta 2019 sai mun sake zantawa a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da Madugu ban tafiya na wannan shiri shi shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto da sauran duk waɗanda suka taimaka wajen daukar wannan shiri irin su Benjamin Kawan da Salihu Shehu Ashakani Nasiru Adamu Alika yake cewa mu zama lafiya.
Madalla an gaishe ka Aliyu Mustafa har kuma mu koma ga Babu Makeri dan jin labarai a takaice.
Dubunta a takaice, fadar White House ta ce shugaba Joe Biden zai gana kai tsaye a wata tattaunawar gaskiya da takwarensa na kasar China yayin wani taron shugabannin biyu ta yanar gizo da yammacin jiya Litinin, karon farko da aka shirya irin wannan taro tsakanin shugabannin biyu. Sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki ta ce ko da yake Biden ya taba ganawa da shugaban Xi Jinping fuska da fuska yayin da dukkaninsu suke mataimakan shugaban kasa amma Biden baya daukar sa a matsayin tsohon abokin sa a hali da ake ciki kuma shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wani aikin gine-gine a fadin Amurka da zai laƙume dala trillion guda inda za a gyara hanyoyi da gadoji da suka lalace kana inganta aikin jirgin kasa a fadar da safarin jama'a a kuma inganta sha'anin yanar gizo wato internet.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Babu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'assalam.